Batun kudin fansho da allowance da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya da mataimakan su ke karba wata-wata ba wani sabon batu bane. Abinda jama'a dai basu sani ba shine yawan kudin da tsofaffin masu rike da ragamar mulkin jihohin ke karba kowace wata. Sai dai a cikin ɗan kwanakin nan batun ya janyo cece kuce bayan tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya bayyana rashin jin daɗin sa kan rashin biyan sa fansho da wasu allowance da gwamna mai ci Bello Matawalle yayi. Bayanai dai na nuna da cewa dukkanin jihohin Najeriya na da doka da ta ƙayyade kuɗaɗen da za a riƙa biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakan su wanda ya kasance biliyoyin kuɗi da ake cirewa daga asusun jihohi kowace wata. A cewar wani lauya mai zaman kansa a nan Jos Lawal Isaac, demokradiyyar Najeriya ita ce ke cinye kuɗin ƙasar.
Na daga cikin masu ra'ayin cewa demokradiyyar irin inda muke yin ta a Najeriya ita take cinye kuɗin ƙasar ta inda ma ba a samu kuɗin da za a wata daga aiki. A misali za ka ga cewa wani zai fito ya tsaya ya zama gwamna in yi gwamna kafin nan ya fito takarar gwamna da za ka samu wataƙila ko jami'in soja ne ko jami'in kostom ne ko jami'in ɗan sanda ne ya kai munzulin da ya ritaya. Kuma in mutum ya kai ritaya ɗin nan akwai abin da ake kira fansho da ake bashi na ɓangaren wannan aiki da yi na soja ko na ƴan sanda. Sannan kuma in ya zo ya zama gwamna to a ce kuma bayan ya gama shekaru takwas ɗin nan za a sake bashi wani kuɗi na musamman za a rinƙa bashi har iya mutuwan shi. Ga wancan fanshon da yake ɗauka na aikin da ya gama kuma ana bashi wani maƙudan kuɗi wanda wani suna cewa ya kan kai miliyoyi ne ba ma ƴan dubban ne ba misali. To ga akwai rashin adalci a nan da sauransu. Kusan dukkan wanda suke riƙe da muƙamai na siyasa za ka samu yawanci suna irin wannan. A ni a fahimta ta wannan abu ne na rashin adalci sosai wanda yake mu muna ma tunanin cewa wanda suke riƙe da muƙaman siyasa ne ko a rinƙa ba su albashi kamata ya rinƙa ba su allowance kawai in majalisa. In sun je sun yi zama ne a ba su ladan su na zaman wannan rana. Na wani in ka ɗauki kuɗin wata ɗaya ya isa a ce an samar da asibiti a unguwa kaza ko kuma an samar da ruwan sha borehole da ake magana wanda yake duka riga wata wuce 500,000 za a iya samun borehole guda 2, 3, 4, 5.
A ganin ka ta ina ya kamata a ɓullo.
Wato ƙungiyoyi da muke da su na sa kai su kuma wayarwa da jama'a hankali. A kodin shi ai talaga shi yake sa gwamnati ta yi abin da ya dace. Mun gani a kasar Hong Kong inda an yi zanga-zanga akan wani tsare-tsare abin da yana faruwa yanzu a kasar Iran. To mu ma yanzu a ce muna da Islamic Social Organization ɗin irin wannan ƙungiyoyi na sa masu tawaye wa dijinan al'umma kai su fito su wayawa min da kanmu cewa to wane ku fito ku yi magana. Kuɗin da ake biyan 'yan majalisa ya yi yawa to wannan zai kai ga dole fa a yi dokar da za ta rage waɗannan abubuwa ɗin.
Ko a watan biyar na wannan shekara ma ƙungiyar da ke sa ido wajen tabbatar da gaskiya da ƴancin zamantakewa da tattalin arziki SERA ta umarci tsofaffin gwamnonin da ke majalisar dattawa ta tara da su daina karɓan fansho daga jihohinsu su kuma mai da kuɗaɗen fansho da suka karɓa. Shi ma barista Yakubu Sale Bawa, shugaban ƙungiyar lauyoyi a nan jihar Plateau, ya ce almubazaranci ne a baiwa tsofaffin gwamnonin waɗannan maƙudan kuɗaɗe.
Idan an ce gwamna ya gama mulkinsa kuma a ce duk wata za a bashi miliyan 10 bayan kafin ma ya gama akwai kuɗaɗe da ake kira a turanci severance allowance. Zaka ga gwamna ya tashi da sama da miliyan 300 ana bashi, bayan haka duk wata a bashi, bayan haka matsalar rashin lafiya ta iyalinsa akwai ɗan wasu ɗan shekaru ko lokuta da in ya kai za a canza musu motoci. Ba gwamna kaɗai ba, shugaban ƙasa ma haka ana yin wannan a Najeriya. Bayan haka ƴan majalisa, dattawa da tarayya. Matsalar da muke ta jika shi ne duka in kika duba a Najeriya shi ne mutane ba su fahimci menene ma shugabanci ba ko kuma ka shugabanci al'umma. Yanzu ran ina duba minista ne a ƙasar Ingila, keke Hawaii office minista sukutin na tsaya ina nazarin al'amuran na ci a Najeriya za mu iya samun wannan. Kaga gwamna yana da motoci sama da 20 suna binsa wata wadda gwamna, wato kwata-kwatan mulkin ba mu san menene ma mulkin ba. To shi yasa in ka duba za ka ga cewa ba wani taimako da wannan zai mana al'umma. Su inda suka ci gaba, kasashen da suka ci gaba ba ka neman mulki domin ka azurta kanka ko kuma me za ka samu. Abin da ke damu su ginshiki shi ne me za ka taimaki al'ummarka. Kuma ina so in jawo hankalinmu mu kanmu ƴan Najeriya kuma al'umma gaba ɗaya, mu kanmu muna ƙara haddasa wannan. Misali idan yau aka ce wane ya yi gwamna ya bari, za ka ga cewa kullun a gaban gidansa mutane za su taru su cincinu rundo suna jira to gaskiya shine ina zai samu kudi ya ba su wani zai zo ya ce masa aishi an masa haiwa wani zai zo ya ce masa bai da abin da zai ci wani zai ci yaran sa makaranta to in muka duba abin da ke kara kawo cin hanci da rashawa mu kanmu al'umma jama'a suna tara taimakawa shugabanni su yi sata ko kuma su rashin gaskiya shi yasa kullun nakan faɗa in ce matsalar Najeriya ba shugabanni kadai bane ba har da mu da ake shugabanta
wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su kan batun
sunana Aisha Ismail kuma ina aiki da Human Rights a mu kan bamu gamsu ba bamu kauna saboda mai already suna da shi wannan kudi da ake dauka wani a ce zan a ba gwamna miliyan 10 ko duk wata ni abin da nake nema a yi ma al'umma shine a dauka akai kananan hukumomi a cikin kananan kuma akwai gundumomi waɗanda ba su da shi koda aka dauki wannan kudi aka je aka siya musu asibitocin su magani za a taimaka ga hanyoyin mu alalace mu ƴan Najeriya fa especially mu mata ba abin da muke nema irin ilimin ƴaƴan mu da dan sana'ar da zamu samu muna shine matsalolin mu yau amma mu kudi da za a dauka a ba wa gwamnati gaskiya bamu yadda ba kuma bamu amince ba
sunana Muhammad Ahmad Baba gaskiya irin wannan ni bana goyon baya saboda akwai abubuwan da ya kamata a talakawa da shi ya kamata a dakile wannan abubuwan da ra'ayin a ci gaba da basu
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya